sakon namaku daga muhasa take lurin ha mai gabatarwa malam Tijjani Isma'il Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن وانا مسلمي مفاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو جمعة 30 غوتا شوال هجرة دبوتا داريهنو دا 40 دبيو wanda ya daidaita 11 ga watan June shekara ta 2021. Maudu'in mu a wannan rana shine tarbiyyar ƴaƴa mata. Babu shakka tarbiyyar ƴaƴa mata abu ne wanda yake mai muhimmanci musamman a wannan lokaci. A tarbiyya ta ƴaƴa mata da ta ƴaƴa maza dukka tana da muhimmanci. Amma a wannan maudu'i mun dauki tarbiyyar ƴaƴa mata ne ake bance za mu yi magana a kansa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmancin tarbiyyar ƴaƴa mata. Sayyidina Anas bin Malik Allah ya yarda da shi ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ala jariyataini hatta tabluga jaa يوم القيامة أنا وهو وبما أصابعه رواه مسلم. يأتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي دواندا يا تربيانتي إما تاغودابيو هارسكا بلغا توزيزو أرانا القيامة نيدشي من الله يهد أنيات أنفا غودابيو معنا غاشقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم. أوتر واي ركمت أقب النافع من الله صلى الله عليه وسلم يأتي duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku yayi hakuri a kansu ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su daga wato kokarin fa daga neman fa daga dukiyarsa ya tarbiyance su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to za su zame masa tsari daga wuta ranar alkiyama. Wannan dukkan yana nuna mana yadda manzo Allah ya ihtimami da wato ya bada muhimmanci ga tarbiyyar ƴaƴa mata a kibance, wanda mun san kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Larabawa suke da ƴaƴa mata da kuma yadda Alkur'ani ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka canja wannan tunanin su a wannan lokaci. A wannan hadisin na Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk yake da ƴaƴa mata guda uku ya ladabtar da su ya ji kansu ya raine su manzo Allah ya ce to aljanna ta wajaba a gare shi kai tsaye. Tabbas aljanna ta wajaba a gare shi, inji manzon Allah. Wajabat lahul jannatul batta. Sai aka ce ya manzo Allah, ya Rasulullahi, wa in kana ta isnatayn, ƴan matan koda sun zama su biyu ne, ƴan mata biyu ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koda ƴan matan nan su biyu ne, ƴan mata biyu ne, ba uku ba. Mai ruwaya sahabbai suka ce bayan an haka da manzo Allah suka ce lallai masu ruwaya suka ce sahabban suka ce da an ce wa manzon Allah koda ƴa mace ɗaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi haka, to amma ba a ce masa hakan ba. Dukkan wannan yana nuna mana ihtimami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga tarbiyyar ƴaƴa mata. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ƴaƴa mata kamar yadda muka sani guda hudu. Akwai sayyida Zainab radiyallahu anha wa alayhi assalam, akwai ummu kulsum, akwai ruqayya, akwai sayyida fatima. Wayannan duka ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne, mata waɗanda suka taso suka girma har suka yi aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyance su, ya koya wa kuma al'umma yadda ake tarbiyar a ƴaƴa mata. Yana nan a cikin sura baki daya, dukkanin sun girma a sun yi aure, ko da yake duka sun yi wafati a gare shi a gabansa, sai dai a sayyida fatima ita ce wadda Allah ta'ala ta wato ta yi tsawon rayuwa har bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu kwanaki sannan ta yi wafati. To kallon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ya yi da tarbiyyar ƴaƴa mata, to shi ne hoton da ya kamata a mu ɗauka mu ɗauko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tarbiyyanci ƴaƴa mata. Don haka akwai maganganu da yawa akan a tarbiyyar ƴaƴa mata a muhimmancin sa musamman a wannan zamanin ai wannan maganar a shine a yadda muka taso da yadda mafi yawancin al'ummar musulmi musamman ma mu a nan kasar mu da ma mafi yawancin garuruwan musulmi an shagala da tarbiyyar mace musamman bayan shigowar wasu cikin al'ummar musulmi kamar zuwan turawa suka mallaki kasashen musulmi suka zo da al'adun su kuma ci gaban su da habarar su da civilization din su ya zama na shine a sama shi ake kwaikwayo wannan ya jawo kusan in ka dauka kusan shekaru da yawa kusan 50 ko fama da haka duk al'ummar musulmi ta koma zuwa ga kiyaye tarbiyya ta ƴaƴa mata amma sai ya zama na mun ba da muhimmanci cikin kiyaye ta gabarin wato daukar wa'ancan al'adun wanda Bature ya zo da su ma'ana muka ci gaba da ba da muhimmanci akan wato kulawa da jikinta da hijabinta da tsareta da shigowar wani al'adu wanda yake ya saba da na musulunci wannan ya zama na an shagala da shi sosai a rubuce-rubuce a wa'azi dukka har ya zama wannan a shine sakafa al'umma musamman idan muka duba kafashen mu zamu ga wannan lalle yayi tasiri kuma alhamdulillah abu ne wanda yake a mai kyau wanda zamu ga har yanzu tare da abu tafiyar abuwa da gurbacewar lamura da tasirin tarbiyyar turawa wannan a duniya har a cikin musulmi zamu ga a kasashen mu kamar Najeriya zamu ga akwai sauki cikin yanayin kulawa da wannan ababi har yanzu ƴaƴan musulmi suna yin shiga mai kyau suna iya kokarin cikin kare su bisa tarbiyya ta addinin musulunci to amma fa wannan mun ba shi kufan kashi 70 zuwa 80 wannan muhimmi ne amma bai kamata mu ba shi kashi 80 na duk abin da bamu ga ƴa mace ba sai ya mana kawai kulawa muke da jikinta katta shiga mara kyau katta kaza katta zina katta kaza dukka wannan muhimmi ne amma bai kamata mu ba shi a kashi 70 ko 80 na dukkanin kokarin da bamu cikin tarbiyyar ƴaƴa mata ba ya kamata yanzu wannan lokacin to mu akafta abin mu bawa kuma wani bangare muhimmanci shine janibin da muka watsar shine janibin ginata a matsayinta na ƴa ya ba mu tarbiyyar ta zama mutum a mun tabbas an bar wannan babi sosai domin macen nan akwai janibai da yawa ita ƴa ce kuma mata wacce za ta zama mata a gaba ta zama uwa wacce za ta tarbiyyanci mutane ta zama kuma wato cikakkiyar ƴar al'umma member a cikin society wacce za ta bada gudunmawa ga al'ummar musulmi baki daya to amma ba mu kula da wannan ba sai ga mana wancan babin kawai muke kulawa alhamdulillah an ci ribar sa amma kuma mun samu na kafa cikin gina wato wanda ba su zama mata domin kasancewa miji ko kasancewa mata to nauyi ne responsibility ne mas'uliyya ce akan kowanne ɗayan mu to mafi yawanci ba ma kulawa da tarbiyyar ta zama mata wacce ba ta zama mata wacce ba ta rike gida sannan ba ma tarbiyyar mu kula da janibin a babin tarbiyyar ta a matsayin uwa wacce za ta raini jil al'ummar da ba ta zo a gaba ba haka na ba mu kula da tarbiyyar ta a matsayin ta na ƴa musulma wacce za ta bada gudunmawa cikin ci gaban al'ummar musulmi ta bangaren tattalin arziki ta bangaren siyasa ta bangaren rayuwa ta bangaren abubuwa da yawa ta bangaren kyawawan ɗabi'u duka wannan mun ajje shi haka na ba mu tarbiyyance ta a matsayin wacce za ta zama malama ko likita ko mun tarbiye ta wacce za ta zama wata ne a cikin al'umma wacce za ta bada gudunmawa ba wannan janibin kufan an bar shi haka na akwai wani janibi mai muhimmanci shine gina zuciyarta mun damu da wato sulukinta ma'ana yadda za ta tafarrufi da mu'amala behavior ɗinta na zahiri yadda za ta shiga da yadda za ta magana da yadda za ta shiga mu'amala da mutanen in ta fito waje a kasuwa ko a makaranta ko a masallaci wannan shi muka bawa muhimmanci ba a ganta da shiga da mayafinta da sauransu wannan shi muka bawa muhimmanci amma ginin zuciyarta to lalle wannan akwai naƙasu a ciki a gina ta a cikin zuciyarta domin mace ita ma dukkan wato kaman namiji take babu abin da ya bambanta ta da namiji sai dai abin da Allah ta'ala ya bambanta shi na dabi'a da kuma na hali ma'ana ginin halittarta wanda ya da kuma halayenta waɗanda suke na dabi'a wannan shine kawai amma dukkanin abin da yake ga kan namiji yana kan mace dan haka mace tana da jiki da ya kamata ai tarbiya a tarbiyal badaniya kamar da ra'ayi tarbiyar da namiji sannan tarbiyar ruhinta mace tana da ruhi kamar yadda za a tarbiyar da namiji bangaren addininta da alakarta da Allah da alakarta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ba ta samu wato daukaka na ruhi sannan tarbiya kuma annafsiya tarbiyar zuciyarta psychological kenan a tarbiyanci zuciyarta ta zamana cewa tana da karfin zuciya tana da wato a tarbiyanta tana da wato yadda da kanta wato ba mata ce wacce take ba za ta iya yin komai ba mai dogaro da kanta a cikin kwakwalwarta da zuciyarta wacce za ta iya kare kanta abubuwa da yawa wanda suka shafi annafs ginin dan adam a ajanibin nafsi bangaren wato abin da ya shafi zuciya kenan sannan kuma abin da ya shafi a kwakwalwarta ma'ana iliminta da tunaninta ta yadda za ta iya tunani da kanta ta yanke hukunci da kanta ta making decision nake nufi da kanta ta yi ba tare da ta dogara da wani ba a wannan babin kamar yadda za a yi namiji haka za a yi mace domin abinda alqur'ani kenan ya nuna cewa mata da maza dukkan abu daya ne sai dai a wajen nauyi sai dai kawai bambanci da Allah ta'ala ya bambanta na wannan na halitta wanda kowa ya bashi function da bai yi amma idan ba haka ba duk daya ne Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min salihati min zakarin أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا دو وندا ايكي نغري ايكي نغري daga mata ko maza to yana mumini to Allah wannan za su shiga aljanna ba za a rage musu komai ba ba za a zalunce su da wato komi ba komai an kantarsa kaga ashe anan mace da namiji dukkanin mu ana kiran mu yi aiki al-amal salih amal salih to ya shine kalmar da alqur'ani ya dinga amfani da ita wanda yake ya tara dukkanin aikin alkhairi cikin alakan mutun da Allah da kuma alakar sa da ƴan uwansa mutane sannan wata Allah ayat Allah ta'ala na cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qaba Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim bai kamata ga mu'mini ba ko mu'mina mace idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci ya zama na suna da wani zabi ba wannan ba kaga Allah ya ce mu'mini da mu'mina ashe dukkanin mu ana kiran mu zuwa ga daukar wannan nauyi na bin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci to ashe kaga lalle ne wato mace ba ai mana tarbiya iri daya sai dai kawai ta bambanci na halitta da kowa Allah ta'ala ya bashi function ɗinsa da zai yi a rayuwa sannan wannan duk ina nuna cewa takalifi daya ne akan mu tunda ku takalifi daya ne to lalle ne ai mana tarbiya na sauke wannan takalifin baki daya a wata ayar Allah na cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata shashin su masoyan juna ne ma'ana kamar yadda muke son mu'minai ƴan uwan maza haka ba mu ƴan uwan mata dukkanin mu muna son junan mu a matsayin mu na al'ummar islamiyya mu'minai to sai Allah ta'ala ya gaya mana aikin mu baki daya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar suna yin horo da kikkiawan alkhairi aikin alkhairi suna kuma hani ga mummunan aiki wa yuqimuna salata wa yutuna zakka suna bada sallah suna tsaida sallah kuma suna bayar da zakka kaga wannan ayat ta nuna cewa ashe wannan aiki na nauyi na horo da kikkiawan aiki da hani ga mummunan aiki kamar yadda yake akan namiji haka yake akan mace to amma idan ba mu tarbiyance su ba yaya za a yi su bada a waɗannan gudunmawar to wannan lalle ya nuna cewa a lalle a dole ne a bada ihtimami ga tarbiyar mata kuma a yi ta yadda ya kamata da yawa mukan dauka cewa tarbiyar mata kawai wa'azi ne aiki kaza kifa kaza kifa kaza sai ya koma kawai dai a kara jikinta shine kadai tarbiyar ba ginaranta ba hakika sannan kuma abinda wato bukatun mace na jiki da ruhi da rai da na rayuwa baki daya baya bambanta ga namiji ya kamata a biya wato a tarbiyance ta yadda ba ta biya dukkanin waɗannan bukatu nata a cikin abin da yake bance ta na mace da kuma abin da ya dace da shari'a bukatar namiji ta jiki da ta mace kowanne ya bambanta la Allah na haka na zuciya tarbiyar da ba a yi wa namiji na zuciya la Allah ba a samu bambanci da na mace a wani waje amma dai ita ma tana da wannan nafsun tana da ruhu tana da duk waɗannan abin da yake shafuwa na rayuwa tana da wannan bukatar to ashe ya wajaba a tarbiyance ta a bisa waɗannan abubuwa domin ta bada gudunmawarta a matsayinta na ɗaya mace musulma uwa dukkan wannan ya kamata a yi mata to a gurguje akwai abubuwan da yawa amma dai a takaice zan fadi a yadda ya kamata kaifi yadda ya kamata mu tarbiyanci ƴaƴa mata tun daga yarinta a na farko shine indai ana fara mu tarbiya wata ke mai kyau shine mu nisanci wato rarrashi mai yawa a mata komai a ce ai mata ce ai mata ba za ta iya ba ai mata wanki a mata kaza ba za ta iya yin kaza ba ai a nemo ne ai mata ma'ana a rinka lallaba ta yayi yawa wanda akwai abin da ya kamata ta tashi ta yi amma ba za ta yi ba sai a ce ai mata ce ai kaza ce ai ba za ta yi kaza ba wannan ya kamata mu nisance shi sannan kuma ya kamata mu tarbiyance ta cikin wato mu bata gwanancewa da skill cikin daukar mataki kar a ce a dan mata ce ba za ta iya daukar mataki ba akan abin da ya shafi rayuwarta ko lamarinta ko lamarin gida tana da iko ita ma ta zama cikin wato masu a making decision akan lamarinta da kuma lamarin al'umma da ƴan uwanta da abokanta baki daya sannan kuma na uku shine mu gina wato personality ta ta hanyar ciyar da wato ta hanyar dafa mata kyawawan siffofi wanda za su taimake ta bisa fuskantar a challenges na rayuwa da cimma abin da take fi ma'ana mu tarbiyance ta ta yadda za ta iya fuskantar challenges na rayuwarta nata na kankanta da ya shafi nata da rayuwarta baki daya na makaranta ne na rayuwa na sana'a na duka da kuma kokarin cimma abin da take fi a ayyance ita tana da abubuwa take da mafarki akan take fita cin musu a rayuwarta tana fita zama likita tana fita zama kaza tana fita zama kaza tana fita zama ekafuwa to mu tarbiyance ta ta yadda za ta iya cimma wannan burin nata sannan kuma mu bata ilimi wanda yake mai kyau daidai gwargwado mu bata ilimin da ya kamata mu bata wanda bata cimma waɗannan abubuwa na rayuwa na addini da na rayuwa baki da sannan kuma yana daga cikin wannan hanyoyin tarbiyyar shine hanyoyin da zamu tarbiyance ta shine waɗannan abubuwan da muka faɗa to ya zamu tarbiyance falan yadda zamu tarbiyance ta cimma waɗannan abubuwa na farko dole ne iyaye su zama su ne abin koyi ga yarinya ya mace iyayenta cikin kyawawan ɗabi'u da duk abin da za ta yi sannan kuma lallai ne a rinka ba ta lokaci a zauna da ita a tattauna ita zama mai daɗi uwa da uba baki daya ba kawai uwa ba har uba ya samu lokaci ya zauna da yarsa ya tattauna da ita a cikin dukkan lamarin rayuwa zama na jin daɗi ba kawai na tambaya da nasiha ba a ta zauna ai hiraita da sauransu sannan kuma mu karfafe ta akan dogaro da kanta cikin kowane abu ba komai fita dogara da namiji ba a'a abubuwa da duk za ta iya yi to ta dogara da kanta a cikin kowane abu da za ta yi ta iya yin abin da za ta yi nata na rayuwarta ta dogara da kanta ba wai ina nufin ta rinka nemo sana'a tana yarinya ta rinka ciyar da kanta ba shi nake nufi da dogaro da kai ba a'a dogaro da kai ta yadda za ta iya yin abubuwanta da kanta sannan kuma a mu tarbiyance ta a bisa san wato neman sani da neman ilimi mu sa mata wannan neman wato abin da ake cewa kamar wato kuma tana da inquisitive mind da san nemo ilimi da sani da kuma wato mu tarbiyance ta akan kula da lamuran al'umma da lamuran mutane kai mana kawai mata iya jikinta ta ba mu tarbiyance ta ta sani a ta damu da lamarin ƴan uwanta na gida da ƙawayenta da lamarin al'umma abin da yake faruwa a society baki ɗaya ba kamar yadda bidda muke gani ba mata za su girma su yi secondary su yi hard degree su ilimin addini ko na boko amma gaba abinda za su iya yi a cikin unguwar su ba za su iya yin wani abu na kawo ci gaba saboda mun ce mata ne mun tarbiyance su kawai su zauna a gida sannan kuma a mu tarbiyance su ta yadda za mu karfafi wato ba su dama ta bayyana abin da yake cikin tunanin su da yawa mata suna fama da damuwa a kala kala amma kuma ba a ba su dama a cikin family da society su bayyana ra'ayin su ba wanda da yawa mata suna iya danne abubuwa da yake damun su alaƙar su na rayuwar su na kansu da yawa ba ga har lokacin aure ana samun mashakil da yawa lokacin da ba a war da yarinya saboda ba a ba ta dama tun tana yarinya ta saba bayyana ra'ayinta ba sannan kuma yana da kyau mu tarbiyance ta ta yadda ba ta zama wato tana da wato iya wato magance feluwa ma'ana idan tai feluwa mai zata da yawa idan mata suka yi feluwa sai su tsare to mu tarbiyance ta akan yadda ta zama wato lokacin da ta samu feluwa a wani abu na rayuwa a jarabawa a makaranta a wani abu take fita cimma in ta samu feluwa a wannan abin to ya za a yi kuma ta tashi ta overcoming wannan abin ta ci gaba da rayuwa yafi mana wannan ya zama darasi gare ta ba kawai da ta fada abu shikenan ta tsara gwiwa ba sannan kuma a lalle ne mu kokari a abu na karshe kusan na karshe kenan shine a kiyaye mu kokari cikin kiyaye mata wato saman mata da bi'a environment wanda yake amintacce lalle ne iyaye da al'umma da gwamnati akan wannan musamman wannan a irin wannan hali da muke ciki a yanzu da ake yi wa yara fyaɗe ana yi wa mata abubuwa waɗanda suke ba su dace ba amma ji labarin su a cikin al'umman musulmi to lalle ne fa wajibin mu ne a kwace musu waya a kwace musu jaka a yi musu abubuwa da ba su dace ba ko kuma wani yayi amfani malamin makaranta a na makaranta na secondary ko na primary ma ko na jami'a yayi amfani da damarsa ko a kasuwa ko yayi amfani da wata irin dama ko na bukatar take da shi yayi amfani da dama da wannan damar shi zai iya biya mata bukatar na dukiya ne ko na wani abu ta biyo ta karkashin sa ya cutar da ita ko wajen aiki lalle ne ya kamata a muyi kokari mu kirkiri environment din da ƴaƴanmu mata za su zauna wanda yake amintacce to wannan wajibin mu ne mu yi wannan abin musamman a wannan lokaci akwai abubuwa da yawa da suka faru a kwanakin nan ko daga cikin fitar sallah mata sun yi al'ada na saka abaya abayan nan cikakken shiga ce mai kyau wanda ake rufe jiki akan ta wannan babu matsala a cikin sa amma kuma sai aka fito da wata al'ada wanda aka rinka musu abubuwa da bai kamata ba a rinka gaya musu magana ana bin su ana musu wato kalmomi ana abaya abaya wanda wannan abu ne wanda yake mummuna bai kamata ba domin wannan akwai raunin mu a cikin mu iyaye da kuma al'umma yaya muka tarbiyanci da namiji ya yake kallon mace yar uwarsa mace har da bai bo yaro ya ga mace a hanya ya rinka wato ya rinka tsokanarta da shigarta wanda wannan abin kuskure ne zai kashe wato zukatan ƴaƴan mu mata domin murakanci ne ko namiji ba zai so a kalle shi a mubanta shi ba bare ƴaƴa mace wanda kowa ya san yadda Allah ya ta'ala yayi sufan zuciyar mace amma mu aka ta fito akan titi to lalle wannan fa abin laifin yara ne su suka aikata wannan laifi amma kuma ya kamata al'umma mu koma mu sake biya muka tarbiyanci ƴaƴan mu maza yaya suke kallon mace wannan yana nuna cewa ga yadda al'umma take kallon mace ana ganin ta akan wato kamar muna kallon mace a matsayin wato wata second class ce ita bata cika kamar mu ba wannan kuskure ne babba wanda ya kamata a canja tunani akan wannan wanda wannan abin mummunan abu ne mummunar dabi'a ce a cikin addinin musulunci kai wa kowa irin wannan abin ba Allah ta'ala ya faɗa da sura wailul likulli humazatin lumaza wailun ta tabbata ga dukkanin mutum mai yin zinde da yafice wanda ba kai wani abu dan uwanka ya ji ciwo ka nuna shi da baki ko kamar wani abu bari har ka jari ga wannan duka a mummunar tarbiya ne mu ya kamata iyaye to mu kuma samawa da ƴaƴanmu bi haka na abuwa da yawa da suke faruwa da ƴaƴa a cikin jami'a kamar yadda na faɗa da makarantu da sauransu wanda wani bai amfani da damar sa yi wannan abu ko wajen neman aiki ko wajen neman gratuity na mijinta da ya mutu duk ba abinda baya faruwa to fa mu ya kamata mu tsaya cewa lalle ne al'umma kowa ya tsaya akan wannan iyaye tsaya da ƴan uwa mu kare ƴaƴan mu daga cikin wannan musiba ta yadda nan gaba zai zama al'ummar ba za ma ta dauki a ce irin wannan abin ma an yi shi ba kowa ma yana tsoro har mutum ma mai yake da shedaniyar a jikin sa to ba zai iya yafa da ya san al'umma ba ta karbi a dukkanin wannan abin ba sannan wannan kenan a takanci abubuwan suna da yawa amma akwai wasu abubuwa kuma a ƙarshe da nake so in kare da su shine kurakurai da ya kamata mu nisance su a cikin tarbiyyar yaya mata akwai kurakurai da yawa da ya kamata mu nisance su amma zan faɗi wasu kaɗan daga ciki na farko shine lallai ne wato rashin karɓar bambancin su kar mu ce dan ina da yaya mata Nafifa da Aisha tsahon su daya kuma tagwaye ne Allah ya bani in ce dura dabi'a su daya wannan ba haka bane ba Allah bai yi mutane dabi'a daya ba lalle ne mu yadda da bambancin su to rashin karɓar bambancin nan to kuskure ne babba abu na biyu kuma shine ba da muhimmanci da zahirin mace mai yawa mu ba da muhimmanci ga zahirin ta ma'ana mu da yawa mu kan ce turawa sun tsananta cikin fito da mace su mai da ita a matsayin machine na jima'i kawai da an ganta an ga abin da za a yi jima'i a ji dadi haka bature ya a cikin wannan civilization na bature ko dake shi ma a da ba haka yake ba amma dai wannan wayewar ta yanzu abin ta nuna kenan mace ta matsarara ta fidda jikinta ta zama fila ana talla da ita ana neman kuɗi da ita wai ana gaya mata sunan yanci to mu ma a lokaci guda da sunan addini ko da tarbiyya muna tsanantawa cikin kula da wato zahirin mace ba kula da zuciyarta ba a ta kare jikinta ta yi kaza wannan abu ne mai kyau amma mu damu da abin da yake badinin zuciyarta da yawa macen za ta rufe jikinta kuma da zai ta aikata mummunan wanda baka zato to ashe mu kula da gina zuciyarta ruhiyan da alakarta da Allah imaninta da alakarta da Allah da koyar da ita da gina zuciyarta da yadda za ta iya tahakkumi akan wato shahawa-shahawan zuciyarta kamar yadda muke da kanmu da ƴaƴa maza duka baki daya sannan kuma akwai abin da ya kamata mu nisata shine wato tsanantawa cikin kiyaye ƴaƴa mata wato yadda zamu hana su yin komai ma akwai abin da ya shafi gare su kamar da na faɗa suna da bukatu na jiki da sauransu da tsalle-tsallensu da abin da ya shafi mata khufufiyat ɗinsu to ya kamata a bar musu kayan su fi sha'anin su kar mu ce zamu tadakkuli kowane abu sai mun bi shi da dukkan tafafin wannan yana iya kawo takura a cikin rayuwarsu sannan kuma wato da yawa mun nisanci wato mun nisanci wato kamar da na faɗa kulawa da zahirin su a can abinda nake so mu faɗa shine mata da yawa ƴaƴan mata suna fama da matsaloli a cikin zukatan su na rayuwa amma ba mu ba su filin tattauna wannan matsalar ba wannan yasa suna danna abubuwa a ransu to mu nisanci wato rashin kulawa da abin da yake damun su lalle ne mu kula da abin da dame su ta hanyar cudanya da su da zama da su da hira da su kar mu kulle kawai dan an ce ai shikenan ga wurin maza ƴaƴa mata ga gurin ƴaƴa maza iyaye ba za su mu'amala da ƴaƴa mata ba idan baba ya zauna shikenan kowa sai dai tafi ba ƴaƴa mata sai dai gaisuwa sai a kudin makaranta sai kudin jambaki shikenan abinda bamu da ƴaƴa mata wajibi ne mu zauna mu hiye da su mu kan kallo ba ai mu zauna da su duka a falo ai muna jin hiyar rakin su fi hirar kawayen su fi hirar makaranta duka muna ji muna sa baki ana yi da mu bamu gyara musu abubuwa da yawa mu ba su dama su yi ta mana tambayoyi lallai yana daga cikin babban abinda yake da illa a wannan a cikin al'adar mata bahaushe shine wato cewa iyaye maza ba sa cikin rayuwar ƴaƴa mata kawai sai dai su providing abinda suke so na kudin makaranta da kayan abinci da duk abinda suke bukata abinda Allah ya hore musu wannan abin ne mai kyau kuma wajibin mu ne to amma lallai mu kula da abubuwa da yake damun su musamman da kuma iyaye mata kowa ya sani dabi'ar mata na yadda Allah ta'ala yayin shakalin jikin su da halittar su da abubuwa da suke bujiro musu lallai wannan abubuwa ne da yake yana da alaka ya taba zuciyar misali ruwan al'ada lalle kowa ya fadi yana tasiri a cikin zuciyar mace ya dan fata rashin lafiya saboda wannan dan zafin da sauransu yana da alaka da hormones ɗin da yadda suke yi tabbas yana da alaka da tunaninta da zuciyarta wannan ya tafiri sannan kuma wannan ba yana nufin a'a mun yi mace tarbiyyar namiji bane ba ha akwai abubuwa da yake suka kebanci mata yadda Allah ta'ala ya yi physically ya bambanta mun nan to wannan abin yana tafiri kowa da function din sa kamar yadda wani bawan Allah Sheikh Mutawalli Sha'rawi yake faɗa yana cewa mace da namiji kamar dare da rana ne gashi dai kowanne akwai sha'awa sha biyu amma abin da ake daddaraba shi ake da rana ba kowanne function din sa daban amma ga sunan awoyin ne suna nan kuma ba yadda zaka ce daya fi daya kowanne gashi nan ga abin da ake a cikin sa kamar yadda Allah ta'ala ya kawo cikin alqur'ani wa ja'alna lil-layli libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan kacin duka Allah ta'ala to wannan shine Sheikh Mutawalli Sha'rawi ya kawo a matsayin misali dan haka akwai abubuwa mata da suke kebanci mace lallai tunda mace ita ce take yin ciki take haihuwa take shayarwa lallai zaka ga lamurranta abin da ya shafi gida yafi yawa akan fitar ta a waje lallai akwai abubuwa da suke sun shafi ɗaya mace waɗanda zaka ga ba su shafi wato a ɗa namiji ba haka nan akwai abin da yake ya kibanci ɗa namiji bai shafi banci ɗaya mace ba dan haka akwai abubuwa da suka bambanta wannan da'awa da aka kawo na cewa a da namiji da mace ɗaya ne duk wannan ba hankali bane ba su kan fitura da suka yi wannan abin ba su iya cika shi yadda ya kamata ba kuma ba abinda waɗanda suka dauko waɗannan abubuwan suke fi su kawo fi kasashen musulmi ba abinda suka kawo mana sai rikici da fauba da hayaniya kawai amma ba wani abu da ci gaba da ya kawo mana waɗannan al'adun da ake fi a shigo man da su na turawa amma dai ya kamata kar mu ci a duk abin da yazo daga waje ba ko ne na kafire ne ba za mu kula ba mu zo mu shiddu kofa kawai cikin kare mace amma ba mu a kokarin gina ta ba jikinta da ruhinta da zuciyarta da iliminta hankalinta kenan da rayuwarta baki daya ta yadda za ta ba da gudunmuwa a wannan a ƙarshe ina so in ƙara jan hankalinmu cikin ilimantar da ƴaƴa mata ilimin addini hakika gaskiya ilimin addini kadan muke bawa ƴaƴa mata ƴan kadan ne daga cikin mata za ka ga sun yi fice har sun kai matsayin malamai amma mafi yawanci ƴaƴa mata muna takaita tarbiyyar su ilimin su na addini sai mun ba su ilimin addini ɗan kadan sai kuma ga na bokon yayi yawa wannan ya jawo gaba ɗaya da kafin matsalar addini to babu mata a ciki sai dai su saurari maza mafi yawanci abin da ake faɗa na malaman addini game da sha'anin mata wa'azi ne kawai wa'azi kuma abu ne da ake yi kawai na emotion karki kaza annabi ya ce aljanna tana karkashin mijinki wa irin wannan abuwa na wa'azi wanda baya gina mace yana da amfani a inda yake amma baya nufin gina mata sannan akwai mus'auli da yawa da ya shafi mata wanda akwai buƙatar a sake bincike akan su wanda za ka ga duka tafsirin maza ake bi fahimtar maza kawai ake bi shi ko namiji yana fassara iya yadda ya fahimta ne ana buƙatar mata masu ilimi da yawa ta masu wa'azi mata da zaka saurara zaka ji kansu suna maimaita abinda maza suke faɗa ne akwai buƙatar a ilmantar da mata ilimin addini ta yadda za su kai matsayin ijtihadi su karanta alqur'ani da hadisai da sira da ilman addini da zurfi ta yadda za su iya fito da abubuwa ijtihadi daidai da zamanin su da rayuwarsu domin su sun fi sanin kansu kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa dan haka ya kamata mu kula da ilimin mata ilimin addini sosai domin gashi mu ce ta yi sauka ta gama islamiyya shikenan ilimin addinin ta ya kare amma ba mu kai ta je ta yi secondary ta yi jami'a ta karanta duk ilimin da ake bukata amma kuma ilimin addini babu dan haka mata za ga ƴan kadan ne a cikin wannan babin wanda muna bukatar su a cikin lamari na addini sannan kuma da yadda za su ba da gudunmawa da abin da ya shafe su da sauransu wannan wa'azi kadai ba shine ne tarbiyyanci ya mata ba musamman a wannan lokacin da tasiri yake gashi nan dai kowa social media yana gani ba abin da yake take koyawa shi mata shine jikin su kadai to idan mu mun zo su suna koyar jikin mata ne kadai ta fitar da shi wannan zamu gashi nan ya shigo cikin mu mata ba abin da take fitar da jikin su su nuna jikin su ashe ba su san komai ba akan bin din su na ɗan adam sai dai jikin su kawai na sha'awa amma kasancewarta mace ce da take da jiki da ruhi da zuciya tana da wata risala da message wanda ta kawo shi zuwa duniyar nan wanda take so ta cimma a duniyar nan madaukakan lamura a duniyar nan da gudunmawarta gaba ɗaya babu wannan a ciki za ka ga yayi karanci lallai ina kiran mu dukkanin ƴan uwa aiki ne wannan mashru'i ne kuma mu yi kokarin a kafa kungiyoyi da kanmu mu ma ba da kuma matan mu taimaka musu su kafa kungiyoyi na gyara lamarin al'umma da maganganu akan lamarin da ya shafi lamarin mata baki daya ba kawai a mu bauna za a kungiyoyin matan ma idan an yi su bai huce bai wa'abi ba a kungiyoyi masu karfi wanda ba su masu wato marja'i na addini da tarbiya ta addini wanda za su taimaka cikin gyara lamarin mata hakika halin da ƴaƴa mata suke ciki a waƙin mu to fa ba hali ne da yake muna buƙatar canja shi ba haka muke so ba lalle akwai takaitawa a ciki akwai kufuri sosai wanda ya kamata dukkanin mu iyaye mu tashi cikin wato taimakawa cikin canja wannan al'ummar game da tarbiyar ƴaƴa mata Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya tarbiyance mu da mu da ƴaƴan mu baki daya dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayn waj'alna waj'alna lil muttaqina imama wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwan ku tujjani isma'ila khalifa